Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 16 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
To baba, an gano wani wuri da aka binne garawaki sama da 440 a garin Izium dake arewa maso gabashin Ukraine, inda dakarun Ukraine suka fatattaki sojojin Russia yan kwanakin da suka gabata. A yau Juma'a, kasar Jamus ta karbi ragamar ayyukan kamfanin man Russia na Rosneft dake Jamus don samar da makamashi, wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Akalla mutane 10 suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a yankin Marche dake tsakiyar kasar Italiya, a cewar hukumomin kasar a yau Juma'a.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya dake kasuwanci a Jamhuriyar Niger sun danganta shigar su Niger da tabarbarewar sha'anin tsaro a Najeriya.
Suna na da Siraje Sa'a, ni mazaunin jihar Katsina ne. Muka dawo Agis domin mu taimakawa kanmu, mu taimakawa iyayenmu da kuma kandanmu. Alhamdulillah, ana samun ciniki, ana rufawa kayasi.
Wasu manoma a yankin Maradi sun koka akan yadda suka gaza zuwa girban wato amfanin gonakinsu kenan, don saboda tsoro masu satar mutane domin samun kuɗin fansa. Kana muna da rahoto kuma akan yadda wato rikicin kabilanci a yankin garin Bako dake arewacin kasar Ghana yake kawo cikas ga sha'anin ilimi a yankin. Bayan haka, kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin na duniyar Amurka wadda Mahmud Lalo zai gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An gano wani wuri da aka binne garawaki sama da 440 a garin Izium dake arewa maso gabashin Ukraine, inda dakarun Ukraine suka fatattaki sojojin Russia yan kwanakin da suka gabata, a cewar jami'an Ukraine a jiya Alhamis. Zan iya cewa wurin na ɗaya daga cikin manyan makabartu a wani babban gari da aka enter. An binne garawaki 440 a wuri guda. Abinda babban jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike a yankin Kharkiv, Serhiy Bolvinov, ya fadawa kafar yada labaran Sky News kenan, a cewar Reuters. Wasu daga cikin mutanen sun mutu ne sakamakon barin wutar makaman artillery, wasu kuma sakamakon hare-hare ta sama. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai, sojojin Ukraine suka fitattaki dakarun Russia daga yankin. Sojojin da Russia sun jima da mamaye birnin da ke yankin Kharkiv. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci jami'an Ukraine na cewa sojojin na Russia sun bar tarin albarusai da kayan aiki. Sai dai nan take, kafar Reuters bata iya tabbatar da ikirarin jami'an Ukraine ba. Haka kuma babu wani martani daga Russia akan zargin. A yau Juma'a, kasar Jamus ta karbi ragamar ayyukan kamfanin man Russia na Rosneft dake Jamus don samar da makamashi, wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Reshen kamfanin Rosneft dake Jamus, wanda ke tace kimanin kashi 12 cikin 100 na mai a kasar, an maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da muhalli ta Jamus, a cewar wata sanarwar ma'aikatar. Sanarwar ta ce cibiyar za ta magance barazanar samar da makamashi. Matakin karɓa ikon ayyukan kamfanin na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ke ƙoƙarin yaye kanta daga dogaro ga man Russia. A kwanan baya dai Moscow ta dakatar da kai gas Jamus ta bututun man Nord Stream 1. Akalla mutane 10 suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a yankin Marche dake tsakiyar kasar Italiya, a cewar hukumomin kasar a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane 4 da suka bace. Kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i 2 zuwa 3, inda ya shafa titunan garuruwa da dama da ke kewayen Ancona, babban birnin yankin da ke gabar tekun Adriatic. Jamkar girgizar ƙasa ce ta faru, abinda Ludovico Carvani, magajin garin Serra Santa Bondio, ya faɗawa gidan rediyon RAI kenan. Hotunan da jami'an kwana-kwana suka fitar sun nuna masu aikin ceto a cikin kwale-kwale suna kokarin kwashe mutane a garin Senegalia dake kusa da teku, yayin da wasu suka yi yunkurin kawar da tarkacen dake kan wata hanya. Stefano Aguzi, shugaban hukumar kare farar hula na gwamnatin yankin Marki, ya ce ruwan saman yayi karfi sosai fiye da yadda aka yi hasashe. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ban kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, Dambe ɗan Najeriya ne ke kwarara zuwa Jamhuriyar Niger don gudanar da kasuwanci sakamakon matsin tattalin arziki da kuma rashin tsaro da ya tilasta musu barin Najeriya. Da yawa daga cikin ɗan Najeriya da suke gudanar da harkokin kasuwanci sun hada ne da kasuwancin tufafi da kayan ɗinki da dai sauransu. Lamarin da shugabannin kasuwanni a Jamhuriyar Niger suke ganin zai taimaka ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Niger wanda yake tangal-tangal a daidai wannan lokacin. Ga dai rahoton Hamid Mahmud.
Sakamakon matsalar tattalin arziki da matsalolin tsaro, ɗan Najeriya na kwarara a yankunan Niger don gudanar da kasuwanci, lamarin da a can baya ba a saba gani ba. Malam Kamal, wanda ya fito daga jihar Kano, na cikin ɗan Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a Agadez.
Abin da ya kawo ni Agadez saboda yanayi na taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da kuma rashin tsaro, ina don zuwa ina ɗan kasuwanci na kamar irin su sai da TC da ƴar atamfa da ɗan lesi. Suna siya mata ma suna siya. Muka dan kawo ba sa dan wuce ɗan kwanaki akan ga Allah ya taimake mu sankari. Muna yin ciniki yanayin kasuwancin ne ma ya sa muka dan baro can muka zo nan muke dan taɓa kasuwancin saboda gaskiya kasuwancin yanzu a nan ba kamar can ba.
Shi ma Dahiru Ahmad, wanda ɗan kasuwa ne a jihar Jigawan Najeriya, ya bayyana dalilan da ke sanya shi shigowa Nijar domin gudanar da harkokin kasuwancinsa.
Gaskiya da bambanci nan an fi yin ciniki fiye da can jihar Jigawa ta Najeriya saboda yanayin tattalin arziki da Najeriya ta shiga ciki komai ya ja baya ya dan lalace, shine yasa aka samu wannan bambancin muka zo nan kasar Niger nan jihar Agadez yin harkar kasuwanci. Muna zaune da mutane lafiya, kasuwar mu tana tafiya lafiya alhamdulillah.
Da yawa daga cikin ƴan Najeriya da ke kasuwanci a Niger sun bayyana halin da suke ciki ne ya tilasta musu kasuwanci a Niger.
Sunana dai Siraj Yusuf, ni mazaunin jihar Katsina ne. Muka dawo Agadez domin taimakawa kanmu, mu taimakawa iyayenmu da kuma kandanmu. Alhamdulillah ana samun ciniki, ana rufa kayasi.
Masana tattalin arziki irin su Aminu Abdulkadir na ganin zuwan ƴan Najeriya babban ci gaba ne ga ƙasar Niger domin zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Kasuwanci na ƴan Najeriya da suke kawo kaya a nan Niger kamar wata bitar ce za a ce an ƙara wani alfanu ne za a samu bisa ga daɗuwar ta. Suna iya kawo abubuwan da yake wayancan ba su kawo ba, su kuma wanda suka kawo kin sai a amfana da shi. Alfanun da ake iya samu da yawa ne saboda kasuwancin nasu ana samun abubuwa wanda yake da ragowa bisa ga wayancan suke kawowa.
Babu dai alkalin ma sahihi akan yawan ƴan Najeriya da ke sana'o'insu a Niger, in ji masana. Wannan kuma saboda kusanci da ƴan uwan taka. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan report. Ka amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
A yau Juma'a, ƙasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya, bayan da rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ya rikide ya kai ga amfani da tankokin yaƙi da makaman roka. A baya dai ƙasashen da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zargi juna da sake tado da fada a wani yanki da aka yi takaddama a kansa, har mutane aƙalla uku suka mutu, wasu da dama kuma suka jikkata. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki ne daga karfe 10 agogon GMT a cewar jami'an tsaron kan iyaka na Kyrgyzstan a wata sanarwa. Da safiyar yau Juma'a ne dai Moscow ta buƙaci ƙasashen biyu su tsagaita wuta. Ƙasar Kyrgyzstan ta ce dakaran Tajikistan sun yi amfani da tankokin yaƙi da manyan makamai suka shiga wani ƙauyen Kyrgyzstan, suka kuma yi lugudan wuta a wani filin jirgin saman garin Batken da wasu wurare da ke kusa. A nata bangaren, Tajikistan ta zargi sojojin Kirgistan da kai hari kan wani ofishin jami'an tsaro na wajen gari da wasu ƙauyuka guda 7 da manyan makamai duk a yankin. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da tambayoyi da damuwa game da matakin sojojin Moscow a Ukraine, yayin da ya tattauna da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. A fili dai, China ta nuna ba za ta tsoma baki a batun kan mamayar Russia a Ukraine ba tsawon wata 7 kenan, kamar yadda shi ya bayyana cewa ɗaya daga cikin muhimman manufofin harkokin waje na Beijing shine ya kamata ƙasashe su mutunta iyakokin juna. A wani jawabi da yayi da aka nuna ta talabijin a farkon tattaunawarsa a Samarkand, Putin ya fadawa shi cewa muna matukar mutunta matsayin abokan hulɗarmu na China dangane da rikicin Ukraine. Mun fahimci tambayoyinku da damuwarku akan wannan batu, kuma a yayin wannan ganawar a yau ba shakka za mu fayyace komai dalla-dalla. Kalaman na Putin na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ta samu nasarar sake kwato wurare da dama a cikin 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin kasar da Russia ta yi ikirarin mamayewa a makonnin farko na yakin da ta fara, wanda Moscow ke ci gaba da kira aikin soja na musamman.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To badalla, al'umman yankin Maradi da ke da iyaka da Najeriya na kira ga gwamnatin kasar jamhuriyar Niger da ta kawo musu, wato ta karo musu jami'an tsaro a yankin, wanda hakan zai ba su daman zuwa gonakinsu domin girban amfanin gonansu, saboda halin yanzu suna tsoron wato masu satar mutane da suke karban miliyoyin kuɗi kafin su bada su sako mutum. Wakilin murya Amurka a Maradi, Mansur Sani, ya aiko mana da rahoto akan haka.
Al'ummar karkarar Madarumfa irin su Gabi, Dan Takobo, Garatta, Dogon Marke, Badariya da sauran makwabtansu da ke da iyaka da makwabciya tarayyar Najeriya na cikin waɗanda damuna ta yi kyau a yankin nasu, kusan za a iya cewa ma cimakar wurinsu ta kai. Sai da duk da ƙwarin ababuwan da aka shifka, cin shi ya zama wani ƙadangaren bakin tulu saboda tunanin abin da kan iya zuwa ya dawo. A dalilin shiga gonakan, akwai fargabar saba mutum sai dan yanshi sun kai miliyoyin kuɗaɗen fansashi da masu garkuwa da mutane ke yi. Wasu daga cikin mazauna karkarar sun mani ƙarin bayanin halin da suke ciki a yanzu.
Sunana Abdu Mato. Ba wai mu ce wai sai da daddare ba, a ko da rana ma tsarkakace zuwa gona, ko da rana ma tsarkakace zuwa wurin aiki. To Abdu ya wadan ta kwabo inda da daddare ne da mun ga hadari, to kalmu ba kwanta
a garin mu gwamma dan ta kwabo har ka ga ta ta anzara gari mu dan noman ga da makai muna son mu ci shi lahiya har mu ga ƙarshen shi lahiya.
Yanzu ba ku zuwa gona ne?
Ina ba amma zuwa gona, tsoro da ya kame mu.
Saboda mi?
Saboda ka kai ta ai gaba da kai, kai ba Allah na tuba na koma na tuba dan noman da kai ni ba ma biyan abin da za a yi.
Wannan matsala ta jima a wannan yanki na Madarumfa. Alhaji Hadi na Abu da ya Maradi Gabi ya nuna damuwar shi da kuma bayan da rashin tsaron ya haifar.
Wallahi yau muna cikin shekara ta 4, amma gaskiya a tsaya a tanta mu ce a ce maka sauka za ka kawo hari.
Abin ya wuce kirbu.
Rashin tsaro ya tarwatsa muna a rayuwa kwata-kwata. Kaga dai babu noma mai kyau, babu kiwo ingantacce, babu kasuwanci zarga-zarga. Suna wada gidaje yadda suka sa akwai wani abu wanda koda sun dauka sun tahi daga baya a yi ciniki.
Dangin shin kowane irin mataki shugabannin wannan yanki ke dauka a hukumce na nemi shin ta bakin magajin garin Gabi da prefe na Madarumfa, amma sun ki su yi magana. Yakuba Labu na kungiyar farar hula mai kare haƙƙin dan adam turnan Lafaji Maradi cewa yayi.
Yau di ba yau inda ka gani malomi ya yi noma abu ya kai ya kasa zuwa ya dauko
yaushe kai ka tabbatar da cewa abin nan ya haikarin shi kenan wannan mutanen a basu tsaro dan samu su hudu abincin su su ci shi lahiya kuma mutanen nan wannan bala'in wannan yan bindiga da suke damun su ya zanto an kawo karshen wannan tashin hankalin da gaugawa
kana da wani sako ga mahukuntan yankin
su ma ya kamata a ce tsakanin su da wannan al'umma wanda suke cikin wannan hali ya zanto akwai magana na bada labari sako na ga al'ummar yankin shine ya zanto su ma su bada gudunmuwa duk wasu bata gari wanda suke ba wannan yan bindiga labari ko kuma wanda suke tare da su ya zanto su bar wannan aiki in ko ba su bari ba a gaye su dan a kama su a kawo karshen wannan ta'addanci
masu iya magana ke cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Mansur Sani A kasar Ghana kuma rikicin kabilanci a garin Bako mai iyaka da Burkina Faso da Togo na ci gaba da kawo cikas ga harkar neman ilimi tare da tilastawa ɗaruruwan mutane a yankin tsirewa domin neman mafaka a kudancin kasar. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata sakamakon rikicin. Gwamnati ta ɗauki matakai ciki har da dokar hana fita a yankin da ke arewaci da ke arewa maso gabashin Ghana. Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Boko da ke jihar Arewa maso gabashin kasar Ghana na daga cikin garuruwan da hada-hadar kasuwanci ya habbaka sosai a kasar amma rikicin kabilanci da yakicinyewa ya janyo koma baya sosai ga harkar neman ilimi da kasuwanci tare da tilasa ɗaruruwan al'umman yankin ficewa matsugunin domin neman mafaka
a mark of a bullet from a rifle
wannan alama ce na harsashi ban sani ba ko dakarun soja ko su waye suka harba ranar da wannan al'amarin ya faru sai ya kamata a ce muna makaranta amma saboda rikicin mu duk mun bar makaranta da guri bisa halin dardar da ake ciki a yankin mukaddara da akwai dalibai a cikin makarantar da me zai faru kenan saboda halin da ake ciki a yanzu Malamai da dama sun tsere. Babu malamai a makarantar. Wani saurayi da ya tsere sakamakon rikicin ya ce yana cikin fargaba sosai saboda ya bar mahaifiyarsa da wasu ƴan uwayensa a Bako.
A gudo na zo da abokaina da kannina da yayannina. Muka gudo muka zo amma mun bar iyayenmu gida. Kuma wallahi gaskiya ina daga cikin ina cikin fargaba sosai sosai. Muna roko ne manya su shiga cikin magana. Su gyara magana mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu
gwamnati ta bayyana cewa ta dau matakai da dama ciki har da tsawaita doka na hana fita tare da haramta amfani da babura
zuwa kama da muke magana suna cikin curfew shine an yi tashi hankali aka yi halbe-halbe har mutane suka mutu ciki saboda haka sai government ta ce musu farko an aje curfew nan tun daga 8 da dare bayan sallar isha zuwa 5 asubuhi amma saboda ba kwanciyar hankali yanzu an kuma juya abin ya zama 6 to 6 takan kuma ba kiran sallar magruba ba ya kamata duk mutumin Bako kowa ya shiga gida sa'annan sallar asubuhi ma wani bai da hanya ya fita sai dai kai shi cikin gidanka to inda abin yaje ya kai kenan yanzu ko ibada ba a samu a yi sa a cikin jama'a sa'annan kuma ba kwanci hankali balle a yi kasuwanci har ya zo ya kai a cikin garin Bako mutum zai fita ma ya je nemi abin da zai ci sai ya zama yani abin tashi hankali ana cikin kokari ba samu dai yadda za a yi wanga abu yanke ba saboda ni yanzu ba al'amarin sarakai ba ne al'amarin wasu mutane ne da kowa na da abin da shi yake nema akwai waɗanda su suna jin dadi domin sun sanda makamai na halbe-halbe waɗansu kuma suna jin dadi saboda tun da suna da wani ajiyayya da waɗansu ana neman a rama musu yanzu haka abin da ya zama abin damuwa kenan
Hamza Adam taskar VOA Kumasi Ghana
dam da wannan rahoto shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. Wannan wani mataki ne na ganin Amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi 50 cikin 100 na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne. Sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su. Amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar. Yau batun da za mu yi nazari a kai kenan. Sunana Mahmud Lalu. To madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da ake a birnin Detroit na jihar Michigan a ranar Larabar da ta gabata ne, shugaban Amurka Joe Biden ya dana wata mota kirar Cadillac Lyriq SUV da ke amfani da wutar lantarki. An nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin kere-keren da masu kera motoci suka yi a Amurka wacce ke amfani da wutar lantarki. Daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35. Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500,000 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin ƙunshin kuɗi dala biliyan 7.5 da aka ware a 2021 wanda jam'iyyun siyasar ƙasar suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan 7 don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan 10 don samar da tsaftattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukan yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa jagaba yayin da China da sauran duniya ke kokarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran ƙasashen nahiyar Turai da dama. A cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan kire-kiren motoci ta fitar, akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a Jami'ar Duke dake nan Amurka. Ya ce mutane suna tarababin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji, musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630,000, a nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3. Adadin China ku ya ninku ne har sau uku, inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. Ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a Amurka, masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a Amurka za su samu tukuicin dala 7,500 ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya. Sai dai za a kawo ƙarshen tsarin na ba da tukuici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka. Ya ce muna so mu ƙara wa masu ƙera motocin ƙwarin gwiwa, sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patibi da Kusuwara da ta hada asalin rahoton, sai Julie Letus Gershon da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla a gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aiko mana. Sakon mu na farko ya fito daga Baffa Bajuga da Naziru Abubakar Sabo Gusau da Babayi Muhammad Arabo.
suka ce muna jinjina a gare ku bisa ga inda kuke jin murin haskaka mana da dare da rana da kuma uwa uba damar maki da kuke bamu domin fadan albarkacin bakunan mu akan lamuran da suka shafi yankunan mu na haifuwa. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya Amurka. Hakika wannan yunkuri da kungiyar gwamnonin yankin mu na arewacin Najeriya da kuma sarakuna iyayen kasa na samar da rundunar yan sandan jihohi muna marhaba da shi muddin zai taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan mu da ma kasar mu Najeriya baki daya. Da fatan gwamnonin ba za su yi amfani da shi wajen musgunawa jam'iyyun adawa ba. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Bamu Salu Kauran Namoda jihar Zamfara. Ya ce a yayin da manoma suka fara girbe amfanin gonansu a yankunan arewacin Najeriya, wani abun mamaki shine har yanzu farashin kayan abinci bai fara sauka a waɗansu yankunan ba. Hakika akwai buƙatar 'yan kasuwarmu su ji tsoron Allah, su sani cewa duk wanda ya tausaya wa wani to shi ma Allah zai tausaya mashi, kuma me ye jin daɗin su a ce suna samun ƙazamar riba alhali al'umma na cikin mawuyacin hali. A gefe ɗaya kuma sai mu rika zagin shugabanninmu muna ɗora kowace irin matsala a kansu, alhali mu kanmu ba tausaya wa junanmu muke ba, to Allah kyauta. Wannan sako ya fito daga Salisu mai shinkafa jihar Adamawa tare da Murtala Dabbasi Kagadama. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajirtawa waɗanda ambaliya ruwan sama ta shafa a ko'ina a Najeriya, kuma muna kira zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu haɗe da masu hannu da shuni. Ya kamata a tallafa waɗanda ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar raba su da gidajensu. Sai daga ƙarshe muke addu'a Allah kawo mana sauƙin ambaliyar ruwa a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce matuƙar dai gwamnoni ba za su ɗauke su jefa cikin aljihunsu ba, to samar mana da 'yan sandan jihohi shi ne mafi alheri gare mu, domin ko ba komai za su taimaka wajen kashe mana wutar matsalar tsaro da ke neman babbake mu. To yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Da aka binne gawarwaki sama da 440 a garin Izium da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda dakarun Ukraine suka fitattaki sojojin Rasha a 'yan kwanakin da suka gabata, a cewar jami'an Ukraine a jiya Alhamis. Zan iya cewa wurin na ɗaya daga cikin manyan makabartu a wani babban gari da aka 'yantar. An binne gawarwaki 440 a wuri guda, abinda babban jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike a yankin Kharkiv, Serhiy Bolvinov, ya faɗa wa kafar yaɗa labaran Sky News kenan, a cewar Reuters. Wasu daga cikin mutanen sun mutu ne sakamakon ɓarin wutar makaman artillery, wasu kuma sakamakon hare-hare ta sama. A yau Juma'a, ƙasar Jamus ta karɓi ragamar ayyukan kamfanin man Rasha na Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi, wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Reshen kamfanin Rosneft da ke Jamus, wanda ke tace kimanin kashi 12 cikin 100 na mai a ƙasar, an maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da mahalli ta Jamus, a cewar wata sanarwar ma'aikatar. Aƙalla mutane 10 suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a yankin Maki da ke tsakiyar ƙasar Italiya, a cewar hukumomin ƙasar a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane 4 da suka ɓace. Kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i 2-3, inda ya shafa kan titunan garuruwa da dama da ke kewayen Ankonia, babban birnin yankin da ke gabar tekun Adriatic. Tamkar girgizar ƙasa ce ta faru, abinda Ludovico Carvani, magajin garin Serra Santa Bondio, ya faɗa wa gidan rediyon RAI kenan. A yau Juma'a, ƙasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya.
To duka abin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da agogon GMT da Ghana ƙarfe 8:30 kenan. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin.
Baba ya kuma makerin ne daga nan birnin Washington DC ne ke sallama da ku a huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.